نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايغك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الساكة سادواء ونن يمتشين لانر الخميس أيو بيوغة وتر رمضان هجر منزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة دليه دي تلاتين دي ونكم يزو ديدة دي شابيو قوتا تكوس ميلادية تدبو بيدة قومة. A wannan majalisi mai albarka a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi a Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri jihar Borno, a majalisin mu na tafsirin Alkur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsir Suratu Ibrahim. A jiya mun yi shimfiɗa kafin shiga tafsirin wannan sura, inda muka faɗi manufofi na wannan majalisi da kuma wato abin da yasa a gaba na yada addini da karantar da al'umma. Ajiya na sha'afa in ƙara jaddada ta'ziyar rasuwar babban malaminmu, ɗaya daga cikin jigajigan sunna a wannan gari, waɗanda suka assasa da'awa ta sunna tun kusan shekaru masu yawa a baya, tun muna yara ƙanana suke da'awa zuwa ga sunna, shine Alhaji Abba Sheikh Abba Aji Aji, wanda kusan rasuwarsa Sheikh Muhammad Abba Aji, rasuwarsa ba karamar asara ce ba, ba ga wai mutanen Borno kadai ba, kusan duk musulmin Najeriya ko ina sai da mutane suka nuna alhininsu, aka ga alamun tashin hankali tare da mutane wajen jin labarin rasuwarsa. Muna fatan Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa, ya yafe masa kurakuransa, ya sa masa ayyukansa na alkhairi a cikin mizanin sana da gobe kiyama, ya alkinta zurriyarsa da 'ya'yansa da almajiransa. Mu kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu haƙurin jurewa rashinsa, waɗanda suka riƙe wato aikinsa a bayansa, Allah maɗaukin sarki ya ba su juriya da haƙuri wajen ɗaukan wannan nauyi. Allah maɗaukin sarki ya kinsa musu hikima irin tashi wajen gudanar da al'amuran da'awa da kuma abin da ya shafi tarbiyyar al'umma. Suratu Ibrahim alaihi salam. A jiya mun yi magana akan jigon wannan sura, abinda take karantarwa, da tana karantar da irin abubuwan da surorin da suka sauka a Makka suke karantarwa. Tana tabbatar da gaskiyar Alkur'ani da kuma gaskiyar wanda ya zo da Alkur'ani, shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tare da kawo misalai na annabawan da suka gabace shi da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora su akan abokan gabansu. Tana karantar da duk da cewa duk wanda ya ja da Allah, to ƙarshe shi ne baya gani mai kyau, shi ne ba zai ji da daɗi ba. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a ayoyin da suka gabata ya saukar da wannan Alkur'ani domin a fitar da mutane daga cikin duhun jahilci, duhun shirka, duhun kafirci zuwa ga hasken imani. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ma arsalna min rasulin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العليم. al-azizul hakim.
Na'am. Allah yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi. Ba mu aiko da wani manzo ba face da harshen mutanansa, li yubayyana lahum, dan yayi musu bayani. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sa'annan Ubangiji ya batar da wanda yaso ya kuma shiryar da wanda yaso. Wa huwa al-azizul hakim, Ubangiji shine gagaraba dau, al-hakim, wani mai hikima. Ubangiji yana fadar ludufinsa da yayi wa wannan al'umma yayin da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya aiko shi da Al-Qur'ani wanda kuma an saukar da shi ne da harshen Larabci, wanda kuma sunna ce ta Ubangiji. Dukkan wani annabi da ya aika gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne da harshen mutanansa. Duk wani annabi da Allah ya aiko cikin wata al'umma, cikin wasu jama'a, to ya zo ne yana magana da harshen wannan jama'a, domin wannan shi zai sa su fahimce shi, su gane saƙon da ya zo da shi. Da in ba a gane saƙo ba, ba a fahimci saƙon da ya ɗauko ba, to hujja ba za ta tsayu ba. Hujja tana tsayuwa ne bayan ka fahimci abinda ita hujjar take cewa. Ubangiji baya kama ka da laifin abinda ma ba a gaya maka ka gane ba. Sai idan an gaya maka ka fahimta, sannan ka bijire, to a lokacin ne Ubangiji yake kama mutum. To yana daga cikin hanyar da za a yi maka bayani ka gane shi ne a yi maka bayani da harshen da kake fahimta. A gaya maka da harshen da kake ji kake fahimtarsa. Allah yana cewa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Ubangiji baya wato kama mutane da laifin bata bayan shiryarsu, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, har sai yayi musu bayanin abin da ya kamata su gujewa, sai ya bayyana musu abin da ya kamata su gujewa. Idan ya bayyana musu suka ki karbar wannan bayani ko suka ki yadda, to a lokacin kuma Ubangiji zai kama wanda ya laifi. Don haka yake daga cikin ka'ida ta Ahlus Sunna, baka cewa mutum mai laifi sai bayan ka kafa masa hujja, kuma sai bayan ya fahimci hujja din, shine iqamatul hujja ko bayanul hujja ko fahmul hujja, sannan kuma da izalatul shubha. Ka gaya masa abinda kake so ka faɗa masa na gaskiya, sannan kuma ya fahimta, ka kawar masa da duk wata shubha, to a lokacin da hujja ta tsaya a kansa. Idan ya zan da'awa bata je masa ba, ko gaskiyar bata je masa ba, ko bai santa ba, saboda watakila ya tashi a garin da yake ƙauye ne, babu ilimi sosai. Duk garin da babu ilimi to ƙauye ne, ko da London ne, ko da New York ne. Inda babu ilimin addini to ƙauye ne, duk kuma inda ake da ilimin addini to birni ne. Saboda haka mutumin da ya tashi a inda babu ilimin addini, babu malamai isassu waɗanda za su iya bayanin hujja, to wanda mutum in yayi abu akan yi masa hanzari, akan yi masa uzuri, ba a cewa dan me kai kaza, tunda ba a yi masa bayani ya gane ba. Don haka sai an bayyana wa mutum ya gane. Wa man yushaqqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, Ubangiji yace min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ubangiji cewa wanda ya saba wa manzo, sai ya ce min ba'di ma tabayyana lahul huda, bayan shiriyar ta bayyana gare shi, wato bayan an masa bayani ya gane, to a lokacin ne zai gamu da sakamakon da Ubangiji ya faɗa. Wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, sai mu jibinta masa abin da ya dauka, wato mu dora masa nauyin da ya dauka, sannan kuma mu jefa shi cikin wutar jahannama mu kona shi da ita. Wa sa'at masira, wannan makoma ta yi muni kwarai. Saboda haka sharaɗin ka yanke wa mutum hanzari shine ka yi masa bayanin hujja din. Idan ya zan saban shiga musulunci ne, bai san akwai wasu abubuwa da aka farlanta ba, watakila ya shiga musulunci amma bai fahimci sallah wajibi ba ce, shi dai ya ga ana yi to amma bai ɗauka dole sai an yi ba, wato kana iya yi kana iya bari, to sai ya ɗau watanni a haka kafin wani ya yi masa bayanin cewa ai in dai ka shiga musulunci to wajibi kai sallah, kuma salloli biyar sun zama wajibi a kanka. To idan ka yi masa bayanin ya gane, za a ce sai ya biya na watanni uku ɗin nan da bai yi ba, ba a cewa sai ya biya shi. saboda a wannan lokacin ba su zama farilla akan sa ba, tunda ba a wajibci baya zama wajibi sai bayan ka fahimci wajibin ne, tunda bai fahimci wajibi ba to a lokacin ba a cewa sai ya dawo ya rama su, a lokacin da ya fahimta to a lokacin suka zama wajibi akan sa. Kamar ka aikata wani abu ne da zai bata maka azumi misali, amma baka san cewa yana bata azumi ba, sai bayan ka aikata ka ci to ai abin da kai azumin ka zai ya lalace, to ba a cewa sai ka dawo ka biya wannan azumin kai a hakan yadda kai shi yayi. Kamar yadda Ali ibn Hatim da Allah madaukakin sarki ya saukar da fadar sa, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Allah yace ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad, har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare, min al-fajr na al-fajr. To abinda ake nufi ku ci ku sha har sai kun ga wato hasken alfijir ya bayyana daga cikin duhun dare, wannan shi ake nufi da ayar. To shi kuma tunda yaji an ce al-khaytul abyad kuma an ce al-khaytul aswad, sai ya dauka igiya ake nufi, sai ya dauko ta igiya sai ya saka a karkashin filansa, don haka da abincin sa kusa da shi, san da ya bukata sai ya ja abincin sa ya ci, yana dauko igiyar nan yana dubawa wai zai ganta ko ba zai ganta ba, cikin duhu yake ya ga zai ga igiyar nan ko ba zai gani ba, haka ya tai har gari ya waye tangara, da ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam, manzo ya ce masa ai ba haka ake nufi ba, inna ma huwa bayadul fajr min sawadil layli, ana nufin hasken alfijir daga duhun dare. To kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce je ka karama azumin ka ba, bai ce sai ka karama azumin ka ba, saboda yayi a wannan lokacin yana zaton daidai yayi, yana ma zaton cewa aya alqur'ani ce ta bashi wannan hurumin, ta bashi wannan damar. Haka nan mutumin da yaje Arfa ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam, gashi ya dauko hajji amma kuma cikin yana sanye da kayan sa na gida ya caba turare, annabi ya ganshi ya ce kai ya haka, ai ba a haka, ya sa shi ya cire wannan kayan ya shiga ihrami kamar da kowa yake yi, ya ce wasna fi hajjatika ma tasna'u fi umratika, irin yadda kake yin umara haka za ka rika yi a hajji. Kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce je ka yanka kaza ba, ko je ka zubar da jini, ko je ka yi sadaka, saboda a lokacin da yake abin ya zaci cewa daidai ne. Saboda haka idan mutum yana tsammanin abin da yake daidai ne sai ya yi kuskure, to ba a zuwa a ci kwalarsa da ya yi kuskure, bayani za a yi masa, to kuma daga baya in ya doge akan sai ya yi abin da yake yi, to a lokacin ne kuma duk matakin da ya kamata a dauka sai a dauka a kansa. To haka shari'a take, shi yasa annabawa sai Allah yake turo su da harshen mutanansu domin su yi bayani, kamar yadda ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahu. Saboda haka Quraishawa wataƙila a cikinsu akwai waɗanda suka riƙa ganin cewa dukkan littattafan da aka saukar wa banu Isra'ila an saukar da su ne ba da larabci ba, to dan menene shi ma alqur'ani ba za a saukar da shi da wani yare wanda ba larabci ba, yayi zama daidai da yaren littattafan da suka gabaci alqur'ani. To Allah madaukakin sarki ya san cewa wannan maganar da suke faɗa ba hanzuci take ba, da za a saukar da shi da wani yaren ba larabci ba, nan ma kuma da sun samu hujja. Walau ja'allahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi, da za mu sanya alqur'ani ba ajami, wato a gurin a yaren alqur'ani harshe biyu ne kawai, daga al'arabi sai al'ajami, don harshen da ba larabar harshe bane to ba ajami ne, saboda haka da ake cewa rubutun ajami, to duk ba wani rubutun da ba na larabci ba ajami ne. Saboda haka za ka alqur'ani yana sanya abin da yake muqabilin larabci shine ajami. Walau ja'allahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu, sannan kuma dukkan wani yare wanda ba larabci ba to bai kai larabci ba kwarewa da azanci, larabci shike da azanci da fasaha da babu wani yare da yake da shi, shi yasa Allah ya ce la da mun sanya shi a ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu, da me ya hana ba za a kawo ayoyinsa daki daki ba, wato me ya hana ba za a zo da ayoyinsa da arabi ba, domin larabcin shine zai zama daki daki duk wani yaran da ba larabci ba to ba daki daki bane ba filla filla bane ba mai fasaha bane ba yare ne da za a yi a gane ba da wuri saboda ka alqur'ani shike da wannan shi yasa Allah yake cewa walau nazzalahu ala ba'd al-a'jami Allah yana cewa nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ubangiji yace kace nazala bihi ar-ruhul amin ar-ruhul amin shine malaika jibril kace shi ya saukar da wannan alqur'ani ala qalbika abisa zuciyarka litakuna min al-munzirin dan ka zamo daga cikin masu gargadi masu jan kunni bi lisanin arabiyyin mubin da harshen da yake na larabci mubinin kuma mabayyani wato wanda yake ba'inun fi nafsihi kuma mubinun li ghairihi a karan kansa yare ne wanda yake filla filla daki daki sannan duk abin da zai bayyana kuma zai fito da shi baro baro zai fito da shi baro baro sai ce wa innahu la fi zubur al-awwalin sai ce wa law nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin da za mu saukar da alqur'ani ala ba'd al-a'jamin ga wani wanda ba balarabe ba faqra'ahu alaihim yazo karanta musu alqur'ani da ajabanci ma kanu bihi mu'minin da ba za su yi imani ba wato cewa a saukar da shi da wani yaran ba shi zai sa su yi imani ba da kuma an saukar da shi wani yaran da ba za su yi imanin ba don haka shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma ga duniya gaba daya don haka wani na iya cewa to in haka ne me yasa aka ware larabci shine yaran da za a saukar da alqur'ani tun daga shi an ce illa bilisani qaumihi anan abin da ya kamata ka fahimta alqaumu daban al'umma daban munan duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne dukkan munan al'ummar sa ne amma qaumuhu sune al'arab in kama gada maka ce quraish quraishawa sune qaumuhu Allah ya saukar da alqur'ani da lugar su da yaran su domin su za su ji wannan sakon su za su fahince shi su kuma za su dauka su isar ga wanda za su zo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai fita ya shiga kasar farisa da rom da sauran kasashe na Afirka ya isar da wannan sako ba wannan al'ummar ta farko da ta saurari sakon ta fahimta ita ce kuma za ta dauki wannan nauyin ta fahimtar da saura kamar yadda ka san gyara abin da al'umma yana da alaka da gyara daidaikun mutane in ka gyara daidaikun mutane to wannan daidaikun mutane din kuma sai su gyara society su kuma society in suka gyara sai su sauran al'ummomi da suke gefe da su to zaka annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da alqur'ani yazo da harshen larabci wanda shine harshen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan daidaikun mutanen da ke tare da shi wannan qaumu din al'ummar da take tare da shi su kuma wannan al'ummar su suka isar da wannan sakon zuwa ga sauran kasashen duniya gaba daya don haka kaga ashe anan tarjaba ta shigo abinda ake cewa tarjaba wato fassara yare zuwa wani yare daban wannan ta sa malamai suka yi ittifaki cewa ana iya fassara ma'adonin alqur'ani zuwa ga wasu yarurruka don al'ummar wannan yaran masu magana da wannan yaran su fahimci me alqur'ani yake cewa wanda ittifaki ne na malamai duka abinda ba zai yiwu ba shine ka ce zaka fassara gundarin alqur'ani alqur'ani ba zai fassaru ba a karan kansa sai dai ka fassara ma'anonin sa sai dai ka yi bayanin ma'anonin alqur'ani bayanin ma'ana ya sha bamban da bayanin kalma da kalma ba za ka iya kawo kalmomin da alqur'ani ya zo da su ba in kai amfani da su kai kuma wajen ka ce za ka fito da yaran da wannan kalmar ka kawo shi cikin yaran ka to sai ya zama gwaranci kuma kamar Allah ya ce da mata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna libas kaga libas a larabci ana nufin sutura ana nufin kayan sawa to kaga sai ka ce hunna libasun lakum su manyan rigunan ku ne ko kuma su kwat-kwat din ku ne ko antum libasun lahunna ku kuma zannuwan su ne ko kuma me za a ce to kaga in ka tashi ka ce za ka yi wannan fasalar ba zai baka ma'ana ba kamar kalma ce za ta zo guda daya kalma ce daya amma za ta zo a gurare daban-daban kuma duk inda ta zo da ma'anarta daban. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum. Sanna Allah ta inna as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalmar sadaqa ta farko ita ce sadaqa ta biyu gashi dai kalma daidai ce. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi sadaqat nan kuma Allah ya ce inna as-sadaqatu lil-fuqara. Kaga dai kalmar sadaqa sadaqa ita ce ta zo amma kuma farko ba ita ce ta biyu ba, ta biyu zakka ake nufi. Ta farko kuma ana nufin sadaka ta tadawui amma duk alqur'ani yayi amfani da kalmar sadaka. Alqur'ani ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta walau nazalahu fi qirtasin falau nazalahu fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqalu نعم ولو نزلناه في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. القرآن نفرقو كتابا نفرقو دا وبنجي كيف دا قل إن بنا عفوا إن الله كتوى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا كاقا أنا كلمة كتاب تازو إن أنزلناه كتابا عربية kalmar kitaban tazo kitaban na farko daidai take da kitab ta biyu. Kaga in ka fassara ta kitab ta biyu da ma'anar littafi ta farko ma da ma'anar littafi to abin ba zai bada ma'ana ba. Ta farko ana nufin kitaban, ana nufin farilla farali wanda yake wajibi. Na biyu kuma ana nufin littafi. Kaga kalma ce guda daya amma tazo a gurare daban-daban kuma kowanne guri da ma'anar da tazo da shi. To haka alqur'ani yake dauke da irin wannan salaf. Don haka zai yiwu ya kace zaka fassara alqur'ani kai tsaye amma zaka tarjama ma'anonin sa. Shi yasa zaka duk tarjamar da akai zaka ce tarjamar ma'anonin alqur'ani, ba za a ce kai tsaye tarjamar alqur'ani ba. Wanda kuma duk malamai sun yadda ana yin wannan. Wannan shine zai isar da sako zuwa ga sauran al'ummomi. Don haka zaka alqur'ani an fassara shi zuwa ga yarurruka ba iyaka. An yi tarjamar ma'anoninsa zuwa ga yarurruka masu yawa. Kamar yanzu yaren Urdu, yaren Pakistan da musulmin India shine yaren Urdu. Yaren Urdu akwai fassara Al-Qur'ani da akai complete Al-Qur'ani, cikakken Al-Qur'ani an fassara shi da sama, wato akwai fassara kala-kala da akai sama da 300. Sama da 300 kuma dukkanin shi da wannan yaren ne. Wannan yayi wani yazo ya ce shi ya ga akwai kurakure ya sake yi haka. A harshen Jamusanci akwai wajen fassara da aka yi ta Al-Qur'ani ya kai 55. A harshen Turanci akwai wajen sama da 145. A harshen Farisanci da harshen Taiki kuwa akwai sama da 100 kowanne daga cikinsu. Kowanne akwai sama da fassara 100. Wannan statistic, wannan lissafi, alƙalamin lissafi ne da wani professor da ake kira Muhammad Hamidullah ya bayar tun 1986, wanda kuma kullum shi da kansa yake cewa kuma kullum fassarar karuwa take. Don haka wannan yana nuna cewa ba wanda zai iya cewa ya kawo fassarar ma'anonin Al-Qur'ani da shi kenan ya gama, ba kuma wani wanda zai zo yayi a bayansa. Shi yasa shi kansa tafsirin da Larabci da ake yi kusan tun sanda aka fara rubuta shi tun zamanin Ibn Jarir al-Tabari da ya fara rubuta shi har zuwa gobe ba a daina rubutawa ba. Saboda haka akwai dubunnan littafai na tafsiri wanda da harshen Larabcin ne amma an kasa kewaye dukkan wannan ma'anonin da Al-Qur'ani ya kunsa. Saboda haka wannan tarjama din, fassara din da za a yi ta ma'anoni ta isa ta tsayar da hujja akan wanda baya jin Larabci. Don haka ba sharadi ba ne sai kowa ya ji Larabci sannan hujjar Al-Qur'ani za ta tsaya a kansa. Wannan ba sharadi ba ne, ba za ka ce to ai an ce bilisani qaumihi ni kuma ba harshe na ba ne. A'a, in akwai waɗanda za su fassara maka abinda ma'anonin Al-Qur'anin, abinda ya kunsa na ma'anoni zuwa yarenka, to wannan ya isa ya tsayar da hujja a kanka. Baya buƙatar sai ka iya Larabcin sannan hujjar za ta tsaya a kanka. Amma kuma wannan baya hana a ce dukkan wani wanda ya musulunta ya kamata a ce yana jin Larabci. Shi yasa za mu ga magabata ma matsawa suke yi akan wajen batun koyon Larabci. suna ganin duk musulmi ma ya kamata ya yi larabci, saboda wannan shine harshen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi, shine harshen da aka saukar da Alkur'ani da shi. Kai kuma ana buƙatar ka san me Alkur'anin da yake faɗa, me manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da ganin Alkur'anin. Ba za ka san wannan ba kuma sai ta hanyar larabci. Ashe kaga ba karamar yakan mu ake yi ba, yayin da za a ce Islamic studies za a koyar da shi da harshen da wani harshe ba larabci ba. Wannan kusan kutungwila ce, fitififi ne da makirci, wanda 'yan mulkin mallaka su suka fara yinsa don a raba ku da Alkur'ani shi kansa, a raba ku da addinin gaba daya. Sai a ce mutum zai karanci musulunci amma da yaren bature zai karance shi. Kaga jami'o'inmu gashi nan an kafa a sassa waɗanda suke bayar da ilimin addini amma da harshen Turanci. Sai kaga profesa ba zai iya maka jumla ɗaya ta larabci ba, amma profesa ne a Islamic studies. To kaga wannan profesa ina ta yaya kai zama profesa? Sai dai farfesu. Amma profesa ba zai iya jumla ɗaya ta larabci ba? Akwai malami a jami'a wanda idan zaka rubuta in yar ba sa jarabawa, idan kai bismillah wallahi sai ka da kai da larabci, bare ka kawo aya. Kaga malami ya tsaya a cikin aji yana koyar da masu masters, amma kuma an zo batun suratul tauba, wai as-suratul tauba ake cewa ko suratul tauba, shi da ɗaliban suna ta kai kawo ana ta da malliya as-suratul tauba za a ce ko suratul tauba, a ƙara alif da lam ko ka a ƙara. Ƙarshe aka yi ta musanyen maganganu shi da ɗaliban, aka ce wanda a mai da shi Arabic department su za su iya warware mana wannan matsalar, ba za ta warware ba. To kaga fi sabilillahi wannan cin mutunci ne ga shi addinin kansa, a ce wannan shi zai koyar da tafsiri, shi zai koyar da hadisi, shi zai koyar da usulul fiqh da wani yaren. Saboda ba shi da wani source da zai iya zuwa ya duba ya dauko ya karanta wa dalibai sai abinda aka fassara masa shi ma da Turanci. Don haka shi ma fassarar wasu yake dauka, amma ba ya iya zuwa ga original source ya je tsotsuwar ta asali shi ma ya dauko, ba zai iya zuwa ba. To kaga wannan ba karamin tangarda ce ga shi kansa addinin ba, kuma an yi haka ne dan a karya shi addinin kansa. Wallahi dan a karya addinin aka yi haka, a ce za a kairantar da kai tafsiri da usulul fiqh da mustalahul hadith, amma ba da larabci za a koya maka ba, da Turanci za a koya maka. Saboda haka ka gama ana cewa ga kanan ka kai PhD gare ka, ko masters gare ka, ko degree gare ka a Islamic studies, amma ba littafin arabiyyar da za a baka karanta. Wannan ci baya ne kwarai da gaske. Saboda haka ba zai yiwu a san addinin ba sai an karanci yaren addinin, kamar yadda ka san kowane abu sai ka san yaren abin sannan za ka iya fahimtar sa. Zuba yadda za a shiga harkar likitanci ba ka san yaren likitoci ba, kuma ka iya fahimtar me likitanci, dole sai ka san yaren da masu likitanci suke amfani da shi. Haka nan in za ka shiga harkar injiniyarin sai ka san yaren masu wannan fannin. To haka shi ba musulunci yarensa shi ne larabcin, sai idan ka san shi ne za ka fahimce shi, idan ba haka ba ko to za ka yi ta bankaura kana da gamza a cikin abubuwa da suke barna ne kawai, sai zan mutum barnarsa wato ya fi amfaninsa yawa. Allah ce wa ba arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya. Allah ya ce wa ba arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, wa mu aiko ka ba sai ga mutane gaba daya. Qul inni rasulullahi ilaikum jami'a, ni manzo ne zuwa ga Allah, manzo ne gare ku, manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya bashi alqur'ani dan yayi gargadi da shi ga duniya gaba daya, duniyar nan ta mutane da ta aljanu, har aljanu su ma suna karkashin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma dole su bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi. Idan suka kauce wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, to su ma suna daga cikin waɗanda an ayi wa hisabi a ƙona wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama, haka hatta aljanub sune as-saqalai, hatta aljanub suna karkashin wadanda Allah madaukakin sarki ya turo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abin nan, ya zama manzo gare su. Ubangiji ya ba mu labarin yadda suka zo suka saurari alqur'ani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi imani da shi, suka koma suka kira mutanen su. Wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya tawallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qawmana ajibu da'iya allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabin alim wa man la yujib da'iya allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Kaga ubangiji madauki sarki ya gaya mana cewa aljanu sun zo sun saurari annabi sallallahu alaihi wasallam, ilayka nafaran min aljinni muka karkato maka wasu jama'a na aljanu, wasu jama'a daga cikin aljanu, yastami'una alquran da suka zo suna saurari alqurani, falamma hadaruhu yayin da suka zo gurin da annabi yake karantawa, qalu ansitu suka ce wa junansu ku yi shiru mu je me yake fada. Falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin yayin da annabi ya gama karanta alqurani sai suka koma suna gargadi zuwa ga mutanen su, ya qaumana ajibu da'iya allah ya ku mutanen mu ku zo ku ansa kiran mai kira zuwa ga Allah, ajibu da'iya allah wa aminu bihi ku yi imani da shi, yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabin alim zai gafarta muku zanubanku sannan kuma zai tsare ku daga fadawa cikin azaba mai radadi. Allah ya fada mana قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد ولن نشرك بربنا أحدا كاغا سنزو سنجا أبن النبي صلى الله عليه وسلم يزو دشي سنكم أي إيماني دشي دعاك سنة دقا تكيم وأن دعا الله يأيكو النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ an yi mun wahayin wanda alqur'ani dan in gargade ku ku mutane da shi, wa man balaga da duk wanda alqur'anin ne ya je gare shi, to kuma gashi Allah ya gaya mana ya je ga aljanu, saboda haka kaga suna ciki, shi yasa ubangiji zai tsare su ranar gobe kiyama. Manzo bai zo musu ba, ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. كاغا ورانا gobe kiyama ubangiji zai kafa musu hujja cewa ya aiko musu da manzanni, shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta suratul rahman ubangiji yayi magana a cikin ta da mutane da aljanu, shi yasa a ƙarshen ayoyi yake ƙariya da fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhibani, da wadannan ni'imomin ubangijin ku ne ko halittu guda biyu kuke karyatawa. Halittu guda biyu sune al-insu wal jin, shi yasa lokacin da yake annabi yake karantawa sahabbai wannan sura suka yi shiru ba sa tankawa, sai yake gaya musu cewa ƴan uwanku aljannu sun fi ku iya bada ansa, su duk sanda na karanta musu wannan sura, duk sanda nazo kan wannan aya, فبأي آلاء ربكما تكذبان ذا ما بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد ذا سوتي يا أبنجي با وتني إما دلتات سامو قرية تاكا يتي سنفيكو إيا بادا أنسا كاكا كنا النبي أكران تاوى الجنو سورة الرحمن باكا ساقوا النبي قواني متن دا الجندك شيسا النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر حديث البخاري دا مسلم يكي شا أعطيت خمسا لم يوطهن احد قبلي ان بان ابو بوا غدا بيار بابو وانا ادوين دا اكا باوا شي غبانينا يجي نسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة yace an bani abubuwa guda biyar wanda babu wani annabin da aka bawa waɗannan abubuwa sai ni. Nusirtu birrubi masirata shahr, an taimaka min an bani nasara ta hanyar jefa tsoro cikin zukatan abokan gabana tazarata da su tsawon tafiyar wata guda. Malamai suka ce an faɗi tafiyar wata guda ne a nan saboda ba duka abokan gabansa waɗanda suke kusa da shi suna gaba da shi tazarar da ke tsakaninsu ba tafi wata guda ba. To Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu tare da cewa tsakanina da su akwai wata guda, wanda yasa ne nasara a kansu. Sannan ya ce an sanya min ƙasa duk ta zama ko ina ta zama masallaci, wato gurin sujjada ne, gurin yin sallah ne a guda, idan sallah ta riski ɗayanku zai iya sallah duk inda ta kama, kuma guri ne da zai iya taimama idan taimama ta kama shi. Sannan uhillat li al-ghanaim, an halatta min ganima, wato abinda ake samu bayan fafata yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Walam tahilla li ahadin qabli, babu wani annabin da aka halatta wa ganima. Su idan sun ciwo ganima sai dai su aje ta wuta ta zo daga sama ta cinye ta. Wannan annaba wanda aka farlanta wa yaki kenan. Gabanin annabi Musa babu annabin da aka farlanta, daga annabi Musa ne aka farlanta yaki ga mutanansa. Sai yake cewa utaitu shafa'a, an bani ceto, ash-shafa'atu al-uzma, ceto babban ceto ni aka bawa. Sannan wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan, kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanansa ne. Wa ana bu'ithu ila an-nasi 'amma, amma ni an turo ne zuwa ga kowa da kowa. Shine ma'ana inni rasulullahi ilaykum jami'a, shi manzo ne zuwa ga kowa da kowa. Don haka bi lisani qaumihi, anan da aka faɗa baya nuna cewa annabi annabin Laraba ne kawai, kamar yadda wasu suke kokarin faɗa, wasu daga cikin marubuta na ƴan masu abin da ƴanci ranin addini orientalist, waɗanda suke kokarin su ce annabi ai na Larabawa ne kawai, don Allah ya ce wa arsalallahu rasul illa bi lisani qaumihi, sun manta kuma da ayoyin da suke maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na kowa da kowa ne. Babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bi lisani qaumihi, dan wannan shi zai sa su fahimce shi, su kuma in sun fahimta su za su yada addinin zuwa ga waɗanda suke ba Larabawa ba. Kuma haka yawa kana a tarihi. Allah ya ce fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha, ubangiji sannan ubangiji ya batar da wanda ya ga dama, ya shiryar da wanda ya ga dama. Wato batarwar anan ba wai tana da alaka da bayani bane, wannan fayudhillu baya da alaka da liyubayyina, shi yasa ma yazo marfu'i, dan a nuna maka jumla ce musta'nafa, jumla ce sabuwa, don bai yiwa a yi maka bayani dan ka bace, sai dai a yi maka bayani dan ka shiryu. Don haka ba a ce fayudhilla ba, sai aka ce fayudhillu birraf'i, dan a nuna maka jumla ce musta'nafa, sabuwar jumla ce. Fayudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha, sannan ubangiji ya batar da wanda ya ga dama, ya kuma shiryar da wanda ya ga dama. Wato ya batar da wanda yake da shirin, ya batar da wanda yake da shirin ya bace, wanda shi a zuciyarsa dama ya shirya wa kansa ne ya bace, to sai ubangiji ya kyale shi kan batansa. Sannan wa yahdi man yasha, wanda kuma yake da shirin ya shiryu, sai ubangiji ya shiryar da shi. Wato ubangiji baya batar da kai haka nan sai bayan an yi maka bayani. To kaga aka yi maka bayani, anan kai ne ke da zabi. Shi yasa ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, ubangiji ya nuna maka hanyar, ya dora ka kan hanyar, an ce da kai ga hanyar da zaka buka tsira. To kaga anan sai a kuma a baka dama, ko ka bi nan ko ka bi nan. In ka zabi ka bi hanyar kwarai, to sai ubangiji ya taimaka maka. In ka zabi ka bi hanyar batacciya, sai ubangiji nan ma ya kyale ka ka bi wannan. Shine ma'anar fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Sai ya ce wa huwal azizul hakim, ubangiji gagaraba daudi, ya fi ƙarfin kowa, ba mai iya ja da shi. Sannan al-hakim mai hikima ne cikin duk abin da yake yi. Ai haƙuri, ina fama da mura. Al-hakim mai hikima ne cikin abin da yake yi, saboda haka akwai hikima ta ubangiji wajen ya aiko abinda ya aiko annabawa da harsunan mutanensu. Akwai hikima babba a ciki, kamar yadda akwai hikima ta ubangiji wajen ya batar da wanda ya so, ya shiryar da wanda ya so. Don haka duk abinda Allah ya yi, to akwai hikima a cikinta. Ba wanda zai ce wa Allah me yasa kaza ya wakana, duk abinda ka gani to wannan hikima ta ubangiji ce ta hukunta shi. Sannan Allah ya ce walaqad arsalna Musa,
walaqad arsalna Musa bi ayatina قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر
Allah ce walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, kuma haqiqa mun aiko da Musa da ayoyinmu, an akhrij qaumaka, muka ce da shi ka fitar da mutananka, min adh-dhulumati ila an-nur, daga cikin duhai, daga duhai zuwa ga haske, wa dhakkirhum bi ayyamillah, kuma ka tunatar da su kwanakin Ubangiji, kwanakin Allah. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur, lalle a cikin wannan akwai ayoyi li kulli sabarin, ga dukkan wani mai yawan hakuri, shakur, mai kuma yawan godiya. Sai Ubangiji madaukakin sarki ya kawo kissar Annabi Musa don ya kara nuna mana cewa dukkanin sakonnin da Ubangiji ya turo abubuwa ne masu kama daya. Wato sakon da aka bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe bai saba da sakon da aka bawa annabawan da suka gabata ba. Farkon surar Allah ya ce mana Alif Lam Ra, kitabun unzil kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Kaga wannan ita ce babban dalilin da yasa Ubangiji ya saukar da littafin da ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, a fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske. To sai ya gaya mana shi ma Annabi Musa alaihi salam shi ma irin wannan sakon aka bashi, shi ma abinda aka sa shi yake nan, an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. Kaga kenan sakonnin da iri ɗaya ne, hatta kalmomin sai aka yi amfani da kalmomi masu kama da juna, kalmomi iri ɗaya, litukhrija an akhrij, sai aka ce min adh-dhulumati ila an-nur, can ma min adh-dhulumati ila an-nur, dan Allah maka hatta a cikin kalmomin ma zaka iya fahimtar cewa sakonnin iri ɗaya ne. Allah ya ce walaqad arsalna Musa, haqiqa mun aiko da Musa alaihi salam kamar yadda muka aiko ka, mun aiki Annabi Musa alaihi salam zuwa ga bani Isra'il, bi ayatina, da ayoyinmu, da hujjojinmu, da dalilai waɗanda suke ɗauke da nuna cewa shi annabi ne na Allah. Su ne waɗannan ayoyi guda tara, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, waɗannan su ne tis'a ayatin bayyinat, ayoyi guda tara wanda Ubangiji ya faɗi wasu a cikin suratul A'raf, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min as-samarati la'allahum yadhakkarun. Kaga ana an faɗi biyu, as-sinin wa naqsin min as-samarat, Ubangiji ya jarrabe su da fari, sannan ya jarrabe su da karancin abinci. Wato akwai fari na gaba daya, akwai kuma abincin shi kansa bayan an samu kuma yazo yayi karanci. Sannan Ubangiji yake cewa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru anha wa kanu qauman mujrimin, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ubangiji madaukakin sarki ya aiko musu at-tufana, ruwan tufan. Ruwan tufan ba irin tufanin da ya cinye mutanen Annabi Nuhu ba, a'a wannan ruwa ne Ubangiji ya sake shi haka kawai, ambaliyar ruwa ce za ta yi ta shiga tana bata gidajen mutane da dukiyoyinsu. Haka banu Isra'ila suka yi fama da wannan, wal jarada, da ainihin fari wanda suka yi ta cinye amfanin gonarsu. Gashi ana karancin amfanin gonar, kuma in an samu wadda ta tsaya sai kuma Allah ya turo fari, duk suka zo suka cinye, sannan fari suka cika musu gari, komai ka duba fari ne. Wal qummala, wajen ya jarrabe su da kwarkwata, duk tsaftar ka sai kai kwarkwata, kaga wannan bala'i ne. Duk wankanka, duk iya feleken ka sai kai kwarkwata kwarkwata, kaga tashin hankali kenan. Wal qummala wad dhafadi'a, da kwadi, duk abinda ka aje sai ka gazo ka zo ka so ka samu kwadi sun cika, ko ka rufe kana buda sai ga kwado. Wad dama, da jini, ka zo guri kawai ka aje abin nan abinci sai ka zo ka buda sai ga jini. Waɗannan suna daga cikin ayat, ayoyi guda tara da Allah maɗauki sarki ya bawa Annabi Musa alaihi salam. Sannan ya bashi hannunsa, akhrij yadaka min jaybika takhruj adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qawmihi innahum kanu qauman fasiqin. Ubangiji ya ce da shi ka sanya hannunka a cikin hamatarka ka fito, ko a cikin abin nan rigarka, fi jaybika, nan gaban rigarka, jayb shine nan wuyan riga, ka sa hannunka a ciki ka fito da shi, zaka ga ya fito yana haske kamar cocula. Sannan da al'asa, wannan sanda wanda Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi Musa, wanda ita ce ya jefar ta zama micijiya ita ce kuma yadda ki abin da ita teku ya tsage gida biyu. Wannan sune tis'u ayatin bayyinat da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa alaihi salam, wadanda kuma dalile ne da suke nuna cewa shi annabi ne daga Allah. Shi ne yace walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka, muka ce da shi ka fitar da mutananka, minal zulumati, daga cikin duffai, ila nur, zuwa ga haske. Wadhakkirhum bi ayyamillah, kuma ka tunatar da su kwanakin Allah. Kwanakin Allah anan malamai, wasu malamai suka ce al ayyamil khaliya fil umamil madiya, wato kwanakin da suka wuce cikin al'ummomin da suka gabata, waɗanda Allah ya halaka su, mutanen annabi Nuh, mutanen annabi Hud, mutanen annabi Salih, mutanen annabi Shu'aib, waɗanda Allah ya halaka su saboda sun yi wa annabawansu rashin kunya, sun ƙi bin abinda Allah maɗauki sarki aiko annabawansu da shi. Ka tuna musu wannan. Wasu suka ce shi ne ayyamullah da ake nufi, wasu suka ce ayyamullah ana nufin kwanakin da su waɗannan banu Isra'ila suke cikin wahala, suke ƙarƙashin ƙaharu na Fir'auna, suke cikin ƙarƙashin wulaƙanci na Fir'auna. Ya tuna musu cewa ga halin da da suke ciki da suke ciki, amma daga baya suka zo suka watsar da shari'a da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ita, shine ayyamullah din. Wasu malamai suka ce ayyamullah ana nufin ni'imomi da Allah ya yi musu a baya. To magana mafi inganci shine ayyamullah ana nufin ni'imomi da kuma uqubobi, wato azaba da ni'ima da da suka gamu da ita. A da can sun gamu da azaba, sun gamu da bala'i ga Fir'auna, ya rika wahalar da su, ya rika kashe musu ƴaƴa da abinda ƴaƴa maza, ya rika bautar da su, yana bai da ƴaƴan su mata kuma su zama kuyangi, su zama masu hidima. Wannan azaba ce, ka tuna musu. Kuma sai gashi Allah madaukakin sarki ya zo ya ba su wata ni'ima, ya sanya su sun zama su ne sarakuna, an fitar da annabawa da yawa daga cikin su. Wazkur ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alam. To kaga wannan yana daga cikin tunatarwar da annabi Musa alaihi salam yake musu. Ku tuna ni'imar Allah da ya muku. Wa ja'ala fikum anbiya, ya sanya annabawa da yawa a cikin. Wa ja'alakum muluka, ya kuma sanya ku zama sarakuna. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alam, ya ba ku ni'imar da ba kowa ya ba gabanin ku. Duk duniya kafin ku bayyana, kafin ku zo, babu wanda Allah ya ba waɗannan ni'imomin. Shi yasa Ubangiji yake tunasar da su wannan ni'imar. Ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, ku tuna ni'imar da nayi muku kuma na ba ku fifiko akan duniya gaba daya, wato mutanen da suke zamanin ku duk na fifita ku akan su. To wasu malamai suka ce wannan ayyam, wannan shine ayyamullah din, wahalar da suke ciki da kuma abinda daga baya suka samu na ni'imomi. Annabi Musa alaihi salam ya rika tuna musu wannan. Wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur, lalle cikin wannan akwai ayoyi, li kulli sabarin shakur, ga dukkan wani mai yawan hakuri, wanda idan bala'i ya same shi ya hakuri, sannan shakur mai godiya idan ni'ima ta same shi. Kaga wannan yana nuna kenan ayyamullah din ana nufin bala'i, ana nufin kuma abinda ni'ima. Tunda kaga a ƙarshen ayar aka ce sabbarin, sabbarin yana da alaka da wanda bala'i ya same shi ya haƙuri, shakurun kuma wanda ni'ima ta same shi ya yi godiya. Shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna amral mu'mini kullahu lahu khair, in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Wato abin mamaki ga al'amarin mumini ko da yaushe alkhairi ne gare shi. Idan abu mai dadi ya same shi sai ya godiya, wannan ya zama alkhairi gare shi. Idan mara dadi ya same shi sai kuma ya hakuri, shi ma ya zama alkhairi gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaysa zalika li ahadin illa li mu'min, ba wanda zai san ya samu irin wannan sai mumini. Sai Allah ya ce wa idh qala musa li qaumihi,
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
نعم الله مدوكين سركي يچه واذ قال موسى لقومه wannan duk yana daga cikin at-tazkiru bi ayyamillah din tuna musu kwanakin Allah din yace wa iz wato ka ambata musu lokacin da Musa yace wa mutanansa uzkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah da ya muku iz anjakum min ali fir'auna lokacin da ya kubutar da ku ya tserar da ku daga iyalan fir'auna yasumunakum su'al azabi suna dandana muku mummunar azaba wayuzabbihuna abna'akum kuma suna yayyanka ya'yanku wayastahyuna nisa'akum kuma suna kyade matan ya'yanku mata wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim wa fi dhalikum cikin haka gare ku akwai bala'i wato jarraba min rabbikum daga ubangijinku 'adhim wacce take mai girma wato wannan yana daga cikin ayyamul ladin da annabi Musa alaihi salam yake yi wa al'ummar sa gargadi da ita ubangiji madaukakin sarki yake cewa ka ambata musu lokacin da Musa yake cewa banu Isra'il ku tuna lokacin da ubangiji ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku iz anjakum min ali fir'auna lokacin da ya tserar da ku daga iyalan fir'auna anan an ce iyalan fir'auna ko mabiya fir'auna duk da cewa abinda duk suka yi na azabtar da muminai ko na azabtar da banu Isra'ila sun yi shi ne da izinin fir'auna amma sai aka dangana abin zuwa ga su mabiya ba ce iz anjakum min fir'auna ba yasumukum su'al azab me yasa ba a dangana laifin zuwa ga fir'auna ba aka dangana shi zuwa ga mabiyansa shi da man kowa ya san shi ne laifi ne ko a fada ko ba a fada ba ko ba a fada maka ba ka san fir'auna da yasa aje a kama maza ƴaƴa maza a yanka a kyale ƴaƴa mata a kama banu Isra'ila a bautar da su kowa ya fahimci cewa fir'auna bai laifi ne to amma watakila wani zai iya cewa to ai su waɗannan ƴan sandan nashi da sojojin nashi da mabiyansa da yake sawa su suna da uzuri su ai sa su aka yi to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai bai jingina laifin zuwa ga fir'auna ba dan wannan ba a shakka a kansa sai ya jingina laifin zuwa ga wanda watakila wani zai shakka an gane ko sai ya ce ala fir'auna don idan iyalan wato dangin nashi ko kuma a ce mabiyansa idan har sun zama masu laifi to kaga ai dole shi ma a yadda mai laifi ne idan har za a yadda su mabiyan su kansu masu laifi ne to dole shi ma a yadda mai laifi ne amma ta yiwu a yadda shi mai laifi ne su kuma a yadda ba su da laifi an gane ko to wannan shine hikimar ambatan abin a jingina wa ala fir'auna ba a jingina wa fir'auna ba don haka idan mutum ya sa wani ya kashe wani ya sa wani sai ya kashe shi in aka tashi kisasi za a kyale wanda ya kisan a ce wanda ya sa za a kama babu shakka wanda ya kisan za a kamo sannan wancan ma da ya yi umarnin kisan shi ma a kamo shi saboda ka ba a tilasta ma wani a ce kashe wani ka kashe shi kuma ka ce tilasta ta aka yi don haka babu ikirari a cikin kisa mutum bai yin kisa ya ce ai tilasta min in yi kisan aka yi an ce in ban yi ba ne za a kashe ni saboda ai ran ka bai fi nashi ba kai yanzu saboda ka kubuta da naka ran ne yasa ka kashe shi wanda kuma kai ranka bai fi nashi a gurin Allah ba saboda haka ba ka da hujjar da za ta sa ka kashe wani saboda wai an ce kashe shi ko an ce in ba ka kashe shi ba za a kashe ka wannan ba ya zama uzuri ba ya zama hujja Allah ya ce ku tuna lokacin da muka tsirar da ku min ali fir'auna ni'imar Allah da ya muku lokacin da ya kubutar da ku min ali fir'auna daga mabiya fir'auna ya subo da ku su'al azab suna ɗanɗana muku mummunan azaba wayuzabbihuna abna'akum kuma suna yayyanka ƴaƴanku maza kaga anan sai aka ƙara wata wawu wayuzabbihuna wanda a cikin suratul baqara ayat ta zo irin wannan wa idza jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna babu wayuzabbihuna sai aka ce yuzabbihuna a cikin suratul araf yuqattiluna maimakon yuzabbihuna yuqattiluna shi ma kuma babu waw amma anan sai aka samu karin wata waw to kawai da muka faɗa jiya dukkan wani harafi da zai zo a cikin alqur'ani to da wani dalili zai zo baya zuwa haka kawai ba za ka zo ka ce waccan ayat cikin suratul baqara daidai take da wannan ba duk da cewa gashi anan an kara wayuzabbihuna dan adafi ne wato an yi adafin yuzabbihuna akan yasumuna can kuma babu adafi can badal ne fa kaidar larabci can badal istibal ake ce masa ayar baqara tana nuna cewa yasumuna kum su al'azabi suna dandana muku mummunan azaba mummunan azaba din da ita ce aka fassara maka akai maka bayanin ta yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum shine fassarar yasumuna kum su al'azab wato kamar ka ce menene yasumuna kum su al'azab din sai aka ce maka yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum an gane ku saboda haka a baqara wannan yuzabbihuna tafsiri ne bayani ne ake yi na yasumuna kum su al'azab amma anan da aka kara waw sai ta zama wa yuzabbihuna zaman kansa yake yasumuna kum su al'azab zaman kansa yake ana dandada muku mummunar azaba kuma ana yayyanka ƴaƴanku kaga shi yayyanka ƴaƴan shi ma wani abu ne mai zaman kansa akwai azaba mummuna da ake gallaza muku sannan kuma dare da ita akwai yayyanka ƴaƴanku can kuma an shigar da yayyanka ƴaƴan naku cikin azabar shi yasa ba a kawo wawun ba saboda kun ga anan an fito da yayyanka ƴaƴan daga cikin yasumuna kum su al'azabi dan a nuna cewa babban wato shine mafi girman abinda fir'auna yayi wa banu isra'ila shi yasa aka waro shi ba a bar shi cikin kalmar yasumuna kum su al'azab ba aka waro shi aka bashi cin gashin kansa aka ce wayuzabbihuna abna'ikum wannan wawdin ita ta bashi cin gashin kanta da babu wannan wawdin sai ya shiga karkashin yasumuna kum su al'azab kamar yadda yake cikin baqara wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim yaushe ne fir'auna ya rika yi wa banu isra'ila irin wannan kafin aiko annabi musa ko bayan aiko annabi musa to akwai asar na abdullahi dan abbas da yake nuna cewa fir'auna yayi yayyanka ƴaƴa maza tun kafin ma aiko annabi musa yana da a cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari asar ne zuwa ga ibnu abbas kuma sansalarsa tana da kyau sannan alqur'ani kuma yana nuna cewa bayan an aiko annabi Musa alaihi salam fir'auna yayi wannan bayan aiko annabi Musa alaihi salam dan Allah yake cewa wa qala al-mala'u min qaumihi atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak sai yace qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun kaga bayan an aiko shi ma har an fafata da sahara masu tsafi an fafata da su sun annabi Musa ya kai su ƙasa sun yi imani da annabi Musa alaihi salam sai ƴan gaban goshin sa sai su karkacewa a tazaru Musa wa qawmahu li yusdu fil ardi wa yadhraka wa alihatak zaka kyale yanzu annabi Musa shike ne tafi ya ci gaba da barna a bayan ƙasa ya kyale kai ya kyale abubuwan da kake bautawa ko wa yadhraka wa ilahatak ya barka ya bar bauta maka shine sai ce qala sanuqattilu abna'ahum bal zamu kakkashi ya'yansu maza wa nasta'in azsa'uhum qala ya'yansu mata wa inna fawqahum qahiruna mu mun fi karfin su to kaga wanda yana nuna cewa bayan aiko annabi Musa fir'auna yayi wannan kamar inda a wani guri Allah madaukakin sarki ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtu abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaydul kafirin illa fi dhalal kaga ubangiji anai yake cewa falamma ja'ahum bil haqqi min indina kaga bayan zuwan sa kenan bayan ya zo musu da gaskiya daga wajen mu qalu sai suka ba da shawara suka ce uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani tare da shi kaga kenan bayan aiko annabi Musa alaihi salam fir'auna yayi irin wannan saboda ka tayo da farko yayi abin ya tsagaita bayan kuma Allah ya bayyana annabi Musa alaihi salam sai ga cewa to ya ci gaba da gallazawa banu Isra'ila ta wannan hanyar don haka shi alqur'ani bai faɗi wato yayyanka banu Isra'ila ƴaƴan banu Isra'ila gabanin aiko annabi Musa ba sai bayan aiko shi alqur'ani ya faɗa amma mun samu asar na Abdullahi dan Abbas wanda shine zai hana mu ce watakila abun bai faru ba Allah ce wa yastahyuna nisa'akum kuma suna kyale ƴaƴanku mata da rai watakila wani ya tambaya ci to shi ma wannan bala'i ne, shi ma wannan bala'i ne kamar yanka ƴaƴayki a kyale, ai wannan sai zama ni'ima ce a kyale ƴaƴan mata. To shi kansa bala'i ne, saboda kyale su da rai da za a yi, za a kama su ne a kai su gidan Fir'auna su yi bauta. Kaga kyale su da rai din ba dan a kyale su da rai cikin ƴancin su ba, a kyale su da rai ne don a bautar da su. Saboda kaga wannan shi ma yana daga cikin bala'i, shi yasa Ubangiji ya ce fi zalikum bala'un min rabbikum azim, a cikin haka akwai babban bala'i daga Ubangiji, bala'i gare ku daga Ubangijinku, an ce daga Ubangijinku domin a nuna cewa duk abin da ya same ka daga Allah yake. Don haka kai abin da zaka yi shine kai hakuri. Shi yasa Annabi Musa alaihi salam ya ce istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Ku dai ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri. Kasa ta Allah ce yana gadin da ita ga wanda ya so, wal aqibatu lil muttaqin, kuma karshen kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.